Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagi
tare da ni Amina Buhari Auna.
Saba a tsakanin jama'a shirin yau da gobe ka tabu abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma a yau albarkacin watan Ramadan mun karkata shirin namu na musamman zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 16 ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu magana ne akan yadda rasa rayuka yake neman zama ruwan dare a wasu yankuna na Najeriya da ayyukan ladan da za mu yi kafin mutu.
Haka yake Zara, kin san a bara an rasa rayuka da dama. Ga annoba da ake ta fama da ita, ga kuma hare-hare da garkuwa da jama'a wanda kan zama ajali ga wasu.
Gaskiya ne Amina, dan haka a cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani akan yadda zamu ƙara azama wajen yin aikin lada kafin mu ma namu lokacin ya karatu da kuma ayyukan lada da zamu iya yi wa magabata. Sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu, dan haka masu sauraro sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.
Saurare bari mu fara da Dr. Usman Giyade, babban limamin masallacin Juma'an Umar Ibn Abdul Aziz a garin Bauchi da ya amsa gayyatar mu a yau.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala Rasulillahi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mutuwa wa dan Adam. Ba dan Adam ba, duk wani mai rai. Allah madaukaki ya wajabta masa mutuwa. Babu makawa sai ya mutu. Shi yasa tunda ake duniya ba a taɓa samun wani da yayi inkari shi zai mutu ba. Kowa ya yadda zai mutu. To tunda kowa ya yadda zai mutu, ashe mutuwar ba ita ce asali abin da ya kamata mu mai da hankali wajen tsoranta ba. Duk da cewa baka raba dan Adam da tsoron mutuwa da irin tsoro irin na ɗabi'a da Allah ya halicci dan Adam, to amma bai kamata tsoron ya tsallake irin yadda Allah madaukaki ya halicci dan Adam da tsoro ba. Kada ya zama firgita da fita hayyaci akan mutuwa. Tunda ka yadda dan uwana za ka mutu, ni ma na yadda sai na mutu. Allah subhanahu wataala ne yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai sai ta dandana mutuwa. Ba wanda ake tsallake shi saboda girman sa, ba wanda ake tsallake shi saboda gangantar sa, ba wanda ake tsallake shi saboda sarautar sa, ba wanda ake tsallake shi saboda mulkin sa ko saboda arzikin sa ko kuma saboda shi ba kowa bane. Kowa mutuwan nan sai ta bi ta kansa, kullu nafsin za'iqatul maut. Shi yasa Allah madaukaki ya dole yace kowace rai sai ta dandana mutuwan nan. Ashe kenan in har mutuwa ta zama dole kowa sai ya mutu, to bai kamata mutane su ja sa tsoro akan mutuwar fiye da yadda ya kamata ba. Asali su sa tsoro akan abin da zai biyo bayan mutuwar. Waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da cewa akwai ranar gobe kiyama da za a tashi su yi musu hisabi, to abin da ya kamata su mai da hankali shine tsoron abin da zai faru a bayan mutuwarsu. Su mai da hankali akan abin da zai zama musu jin daɗi, zai zama musu farin ciki bayan sun mutu sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah madaukaki da yace kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai sai ta dandana mutuwa. sai yace wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, iyaka ana cika muku sakamakon ladan ku ne ranar alkiyama. Sai yace faman zuhziha anil nar, duk wanda aka nisanta shi ya nisanci wuta, wa udkhilal janna, aka shigar da shi aljanna, faqad faza, to hakika ya rabu ta. Sai yace kuma wamal hayatud dunya, ita wannan rayuwar duniyar bata zamo ba illa mata'ul ghurur, face kawai wani dan dadi ne, dan kankani dake rudin mutane. Ashe kenan abin da ya kamata mu mai da hankali akan su shine irin sakamakon da zamu samu, irin jin dadi da zamu fatan samu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Asali akan wanne ya kamata mu mai da hankali, mu dauka cewa mutuwa wata aba ce wanda dole sai ta same ni, sai ta same ka. Kada ta fitar da mu daga cikin hayyacin mu, tsoranta kada ya fitar da mu daga cikin hayyacin mu. A'a, mu koma cikin taitayin mu, mu rinka tunanin cewa menene zamu samu, wani aiki zamu samu mu yi ya zama na cewa gobe alkiyama mun samu kyakkyawan sakamako. Allah madaukaki ya kawo mu wasu zamani na fitintunu, mace mace ko wani lokaci kana gida baka tsira ba, kana daji baka tsira ba, kana masallaci baka tsira ba, kana wurin ibada baka tsira ba, ko ina kana tafiya baka tsira ba, kana zaman gida ma baka tsira ba, duk inda kake akwai yiwuwar mutuwa ta je ta same ka a wannan lokaci. Mutuwar ba zata ta yi yawa wa mutane, to wannan mutuwar ba zata da ta yi yawa wa mutane kada ta dauke hankalin mutane su shiga cikin tsoron mutuwar ba zatan ta yi yawa. A'a, asali su mai da hankalin su wajen kyawawan ayyuka da za su yi, ya zama da cewa koda mutuwar ba zatan ta same su sun yi kyawawan cikawa. Ta haka Allah subhanahu wataala shi yasa da ya faɗi cewa mutuwar kowa sai ya yi, kuma sai ya jawo hankalinmu akan abin da ya kamata mu mai da hankali akan sa. Yace faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, duk wanda aka nisanta shi wuta kuma aka shigar da shi aljanna, to wannan shine ya raba wuta. Kenan abin da ya kamata mu mai da hankali, kuma abin da ya kamata mu mai da hankali menene zai same mu a bayan mutuwan nan. Mutuwa dai dole sai ta same mu, kuma mu a matsayin mu na wanda musulmai ne, mu mun yi imani da cewa wannan mutuwar rubutaccen abu ne. Shi musulmi imaninsa ba zai cika ba sai ya imani da kaddarar Allah. Daga cikin imani da kaddara ta Allah subhanahu wataala an rubuta masa ajalinsa, ma'ana yaushe zai mutu, ranar da watan da shekarar da mintin da sakan din ba za a kara masa ba. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun, Allah ta'ala yace ajalin da Allah ya sanya muku, ajalin Allah madaukaki da ya sanya wa bayi, idza jaa, idan har yazo, la yu'akhkharu, ba a jinkirta ba, law kuntum ta'lamuna, da a ce kun sani, da kun fahimci wannan abin yadda ya kamata. Shi musulmi shi kullum ya yarda da cewa ajalin sa rubutacce ne, ba a karawa, ba a ragewa. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, idan har ajalin su yazo, to Allah madaukaki yace ba a jinkirta musu, sannan ko ba a kara musu. Ashe abin da bawa ya kamata yayi shine yayi abin da zai nemi yardar Allah subhanahu wataala, yayi aiki na gari, ya tsaya ya taimaki bayan Allah a lokacin da yake damar taimake su, yayi amfani da damar da yake da ita wajen tallafawa mutane, wajen gina addinin Allah, wajen taimakon marasa shi, wajen taimakon waɗanda suke cikin kuncin rayuwa. Duk wani wanda yake bukatar taimakon sa, kuma yana da damar da zai taimake shi lokacin da yake raye, to abin da zai taimake shi wajen cewa mutuwar nan ta ta koda ya mutu, ba zai shiga damuwa ba, ba zai shiga bakin ciki ba, shine ya zama shayayi waɗannan ayyuka. Allah subhanahu wataala kowa ya masa irin baiwar da ya masa. Wani Allah subhanahu wataala ya bashi kuɗi lokacin da bayi suke cikin gunwa da wahala da rashin walwala da tsadar rayuwa kamar yanzu nan, ya zama na cewa ya cire dukiyar sa ya taimaki bayan Allah tabaraka wataala, wanda Allah madaukake bashi mulki, ya zama ya kokarin sa a wajen mulkin nan nasa, ya adalci wa mutane, haƙoƙin mutane da suke hannunsa, ya zama na cewa ya kokarin sa wajen isar musu da wannan haƙoƙin ba tare da ya zalunci kowa ba. Duk wannan yana daga cikin abin da zai bashi sanyi gobe alkiyama idan ya mutu. Haka nan kuma wanda Allah subhanahu wataala ya yi shi bashi da komai, la Allah bashi da arziki, bashi da sarauta, bashi da wani abu, ka amma yayi kokari ya nemi kusaci zuwa ga Allah madaukaki ta hanyar bautar Allah, ta hanyar taimakawa wani da abin da yake da shi ko mun kankantansa, ko da iya shawari ne kadai zai iya ba dan uwansa musulmi, ko dan uwansa wani wanda Allah madaukaki hada shi zama na jini ko na dangantaka ko na makwabtaka, ya iya kokarin sa ya bashi gudunmawa, da haka ne zai samu sanyi gobe alkiyama. Saboda haka kenan abin da ya fi dacewa
mutum ya mai da hankali a kansa, ayyukan alheri da zai yi, waɗanda za su zama masa sanyi, zama masa kariya daga azabar Allah bayan mutuwar tasa. Allah subhanahu wataala ya kaddara wa kowa yanayin da zai samu kansa, rayuwar da zai yi da kuma yadda zai mutu. Babu yadda za a yi kashanda daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara zaka mutu. Idan Allah madaukaki ya rubuta maka a hatsarin mota zaka mutu, baka da makawa sai ka mutu a hatsarin mota. Idan a jirgin sama Allah madaukaki ya rubuta maka mutuwa, haka zaka mutu a cikin hadarin. Idan kidnapping ɗinka za a yi, ya zama hannun waɗanda suka kama ka suka yi garkuwa da kai zaka mutu, to dole wannan haka zai same ka. In an fushi da makami aka rubuta, wannan zai same ka. Shine ma'anar fadin Allah madaukaki, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kowane abu mun riga mun halicce shi ne akan kaddara. Allah madaukaki ya kaddara maka mutuwarka, ba za ka kaushe mata ba. Aina ma takunu yudrikukum al-mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Duk inda kuka kasance, mutuwa sai ta same ku. Ko da kun kasance cikin wani gini, wata ganuwa wanda take mai tsayin gaske, ba za ta iya kare ku daga mutuwa ba. Duk wannan yan uwana yana nuna mana cewa abin da ya kamata mutum ya mai da hankali a kansa shine abin da zai da kawo masa sababin sanyi bayan mutuwar tasa, amma bai sai gujewa mutuwa ba. Waɗanda suka riga mu suka gabashe mu, mutanen kirki daga ciki, mu riga musu addu'ar kirki, mu riga musu fatan alheri, azan Allah madaukake ya datar da su, Allah madaukake ya yafe musu zuban su, Allah gafarta musu. Amma har yanzu kar mu manta dangantaka tsakaninka da dan uwanka, dangantaka tsakaninka, danginka, dan kaninka da iyayenka, da makusantanka, fata yankewa saboda sun mutu. Har yanzu akwai kofofi na alheri waɗanda zaka iya sadar da su zuwa ga iyayenka. Wani mutum ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, yace ya ma'aikin Allah, menene abin da zan yi wa iyayena da ya musu biyayya bayan kuma sun riga sun mutu? Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ka rinka sadar da zumuntar da suke samarwa, suke sadarwa lokacin da suke rayi. Ka rinka sadar da zumuntar da suke sadarwa lokacin da suke nan. Wato abinda daga cikin abinda Allah madaukaki zai yarda da kai bayan mutuwan ƴan uwanka da makusantanka da magabatanka da iyayenka, yana daga cikin abinda Allah madaukaki zai yarda da kai a kansa, ka ci gaba sadar da zumuntar su. Wannan sadar da zumuntar tasu za ta hada da cewa wani kyautatawa da ka sani mahaifinka yana yi wa ƴan uwansa, kannansa, koyayyensa, ko ƴan uwansa da danginsa, kai kuma kana da hali wannan kyautatawa da yake yi kai kuma ka rinka yi musu. Wani abin jin kai, wani abin tausayi da mahaifinka yake wa wasu makotansa da makusantansa, kai kana da hali ka ci gaba da yi, yana daga cikin abin da yake birruwa da dini ne. Biyayya ne wa iyayenka bayan sun riga sun mutu. To duk wannan yana daga cikin aikin alheri da ya kamata a ce kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya su kuma mu rinka bi musu da alheri. Sannan daga ciki akwai sadaqatul jariya, wanda za ka rika yi wa mahaifin naka, ka tona wata rijiya, mutane su rinka shan ruwa, ka yi niyyar cewa wannan wakafi ne zuwa ga mahaifinka ko mahaifiyarka. Ko ka gina wani masallaci, ko ka gina wata makaranta, ko ka dasa wata bishiya, ko wani abu dai wanda mutane su rinka amfana da shi, ya zama da cewa ladan manufarka shine wannan ladan ya rinka samun waɗancan iyayen naka ko ƴan uwanka makusantan naka wanda kai dan su. Wannan yana daga cikin abinda za ka yi wa waɗanda suka riga suka mutu, kuma yana daga cikin aikin alherin da duk wanda aka yi masa Allah madaukaki zai bashi rada, zai samu rada akai bayan kuma bayana. Sannan kai kanka wajibi ne ka tsaya kai aikin alheri wanda zai zama da cewa mai gudana ne bayan mutuwarka. Hadisi ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idza mata ibnu adam ya'adam inqada 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaqatu waladin salihin yad'u lahu. Manzo Allah alayhi salatu wassalam yace idza mata ibnu adam, idan dan adam ya mutu, inqada 'amaluhu, aikin sa gaba ɗaya zai yanke, illa min thalath, sai dai uku: sadaqatin jariya, da farko sadaqa mai gudana, aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma wani ilimi da ake amfana da shi, awali da salihin ya da'u lahu, ko kuma dana gardar da rinka masa addu'a. Ashe bayan ka mutu akwai abin da zai rinka gudana baka nan ma ka rinka samun ladan nasa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girga wadannan abubuwa guda uku: sadaqa jariya da zaka yi, ita ce maka buga misali da ita, ka gina wani masallaci ko wata makaranta ko wata rijiya ko wata bishiya da za a ci ƴaƴanta ko kuma bishiyar da za a sha inuwarta. Duk dai wannan aikin alheri ne wanda zai iya samun mutane. Ko ka gina wani bayan gida da mutane su rinka zagayawa suna amfani da shi, to matukar wannan kaya yana nan ana amfani da shi, to kana samun lada a kansa. aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da ake amfani da shi kai kokari lokacin da kake rayi ka nemi ilimi kuma ka ci gaba da karantar da ilimin nan kana yada shi mutane suna san ka koya a wajen ka sun je suna aiki da wannan ilimin sun ci gaba da zagawa suna karantar da shi to wannan ladan aikin ladan da suke yi za a rinka baka wani bangare za a rinka baka wani lada ba wai a cikin ladan su ba a aladan ilmantar da su da kai sai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa ilmun yuntafa'u bi ilmin da ake amfana da shi na uku a walidin salihin ya da'u lahu kuma da na gari da kabari wanda zai rinka baka addu'a shi yasa ayaya kai kokari kai musu tarbiyar addini ya zama ne cewa sun san Allah kuma sun san neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala sun zama na kwarai su zama yardaddun Allah sai ya zama ne cewa kowane lokaci suna tunawa da kai a matsayin ka na mahaifi ko suna tunawa da kai a matsayin ki na mahaifiya suna miki addu'a akan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta miki Allah madaukake ya yafe maka Allah madaukake ya maka kaza maka kaza cin addu'o'i na gaddara san kai to kun ga duk waɗannan abubuwa ne wanda su ya kamata mutum ya maida hankali akan su ba tsoron mutuwa ba ita mutuwa ba makawa Allah madaukake ya riga ya rubuta kataballahu al-mauta ala bani adam Allah madaukake ya riga ya rubuta wan annasu wal ins wal aljinnu wal ins yamutun da mutane da aljanu kowa zai mutu idan sun mutu kuma a san ne za a ji a samu sakamako fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata misalin kwayar zarra na alheri zai ga sakamako haka wanda ya aikata misalin kwayar zarra shi ma na sharri shi ma zai ga sakamako duk wannan yan uwa yana nuna mana cewa ita wannan mutuwa ba ita ya kamata mu maida hankali akan tsoranta ba da furgita ba a'a mu maida hankali akan abinda zai faru mana alheri da muke fatan ya samu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ita mutuwa ba za mu iya tsira daga waje daga gare ta ba babu yadda za a mu tsira daga gare ta duk abin da ka san cewa in dai har ka tabbatar da cewa wannan abin ba za ka iya ketarewa ba to bai kamata ka daga hankalinsa akan sa ba wani malami yana cewa tunda dai kowa ya san zai mutu yake cewa matsalar ba ita ce mutuwar ba da a ce idan mun mutu za a bar mu ne ba za a tashe mu ba yace ta abin mai sauki ne ai amma matsalar idan mun mutu za a tashe mu kuma bayan an tashe mu za a tambaye mu komai abin da muka aikata za a tambaye mutum abin da ya aikata na alheri kuma za a tambaye shi abin da ya aikata na sharri shi ma za a tambaye shi shi yasa kenan tunda ka san cewa dole sai ka mutu ba za ka iya tsirewa wannan mutuwar ba bai kamata ka bata hankali ka tsorata ka firgita akan wannan mutuwa saboda irin wannan fitintunun da suke faruwa yau an yi abin nan an kama wani an yi garkuwa da shi su wani sun yi hatsarin mota sun mutu a wuri kaza su wani sun yi hadarin jirgi sun mutu a wuri kaza yan fashi da makami sun harbe su wani bom ya tashi da su wani wuri kaza an yi kaza abubuwa na tsoro sai ya zama na cewa gaba ɗaya baka cikin hayyacinka kowane lokaci ka burkice ka kasa yin kuma abin da ya kamata a ce kai wannan ne maka amfani ba mutuwarka babu wani mutum wanda saboda tsoron mutuwa sai aka fasa daukar ransa a lokacin yayi ba za a fasa ba ba za a jinkirta ba dole in lokacin yayi sai an dauke ka to ashe bai kamata wannan fitintunun da suke faruwa ya zama na cewa sun burkita maka lissafi ba dama yana daga cikin alamun tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idan har lokacin ya matso manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yakthuru alharaj qalu wa mal haraj manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce za a yawaita alharaj sahabbai suka ce wa mal haraj ya rasulullah menene alharaj annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alqatl yawan kashe an kashe wadannan auri kaza can an kashe wuri a kaza kowa da irin abin da yake zuwa ya kashe su a kashe wasu da makami da kashe wasu da wahala kashe wasu da yunwa kashe wasu da kishi kashe wasu da duka duk kowa da irin abin da ake tanani a kashe shi da shi duk wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara manzo Allah kuma ya faɗa ne saboda idan lokacin ya yi madauki idana madauki darasi musamman ya kamata mu duk wannan dai kullu abinda dai zamu koma zuwa gare shi nan guda ɗaya ne shine kada tsoron halin da muka samu kan masu gina kashe-kashe da yawan mace-mace ya fitar da kai a hayyacinka kuma ka kasa neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki ka kasa tsayawa kai ibada ka kasa tsayawa ka bauta wa ubangijinka ka kasa tsayawa ka ciyar da dukiyar da Allah madaukaki ya baka ka ji tsoro yayi maka yawa ta yadda har duk abin da zaka yi a tsoro sai kace a burje kake inda zaka je ka kirta mutanen ma tsoron ka je kake saboda kana tsoron mutuwa duk inda zaka je ka wani aikin alheri ma tsoro kake yi kaje saboda kana ganin cewa kana kai kanka zuwa ga mutuwa ne to irin waɗannan abubuwan ne muke jan hankalin ƴan uwa kada wannan fitintunu da musiba da muke sha wannan lokaci ta dauke hankalin mu daga neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki wanda shine zai mana amfani bayan mutuwa mu mutuwa dai dole ne kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur saboda Allah madaukake nuna mana cewa ita wannan rayuwar ne dama wata abace da ba tabbatacciya ba shi sa Allah madaukake ce rudi ce ita duniyar abin da ya kamata shine kai aiki na garwan da gobe al-qiyama zaka tsira daga azabar Allah kuma ka taran da aljannar Allah madaukaki da ya maka tanadi idan ka bi shi wannan shine abin da zai tsar da kai shine abin da zai tsar da ni shine abin da zai tsar da ku baki daya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kamar yadda muka bayyana a farkon shirin namu zamu ziyarci filin kalamar mu kafin mu kammala shirin inda wakiliyar sashen Hausa Dikta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa
kamar da zuwa zauren mu ne yau da gobe wannan makon a filin mu na girke-girke muna tare ne da girki ko in ce muku da fadafi irin na nufawa to Hajiya Jummai me muke da shi ne daga bangaren nufawa a yau kulikuli ne ko kokwa mun ni
mu nufa da yake an samu da kulikuli ba za mu kulikuli ba yau muna da miyan mu iri-iri da muke yi muna da kamu da ake ce mishi kokwa aji din shine za a yi koko da kuma aji shine ake kira dinya
to din ya baki din nan
ya baki din da ka sani shi za a yi shi zaka ga shi na da dadin shi na ka kokon dan za ku sha koko aji din ya baki da amma kai shi dadi kanshi zaka ji kanshin wani iri zaka ta mamaki ya aka wannan har ma inda ake shi ban ana sai zaka ga an yi wani irin layi zaka ga mutane sun zo da kwanta za su yada saboda shi ba su ga ba amma yana dadi
to ka sanar za su yi shan wannan abincin na
ku wani yare zai yi sha da saboda dadin shi
to Hajiya gabatar mana da wannan girki
to wato shi koko adin kamun ka zaka samu ko kamun gero ko kamun dawon ka yanda kake so zaka nika shi ya zama ruwa paste ka ta taka ka aje shi to shi dinyin zaka same shi zaka dafa shi ka daka ruwan dinyin shi za a sa a wuta za a yi wannan kokon da shi
to amma kin ce a dafa shi dinya shi kafin a cire mishi man bawo bawo nan nashi koko sai an cire bawo bawo
ai wannan hulan za a cire za a cire hulan dinya
dan hulan kawai ake
cire sai kuma a daddaure shi a ciccire wa'anda ba su da kyau ai komai zaka yi sauti din a kullun zaka ga bai da kyau za a ciccire su a gyara sai a zo a dafa shi da hu inda da ruwan ya fito zaka tace ruwan
wanda zai fafashe shi da kanshi
zai fafashe sai a tace ruwan to ruwan za a sa da shi za a yi kamun wato shi kamun shi ba suga amman yana da dadi kuma wannan kamun masu ciwon suga za su yi shi sai saboda shi ba shi ba shi ba suga
wato daga ainihin sa ya fito daga ya'yan itatuwa
ya'yan itatuwa to wannan abun tun ani ku iyaye suke shan shi zaka ga cashe zaka ga iyaye musu nan da karfin su da wuya kaga mutun ya ci kafa ana mishi ciwo ba ni ma karanta na ciwo kafafuwa nake yi dan saboda shi suga
an bar gida
an bar gida to kowa kuma bar gida wallahi gida ya bar shi to wannan kokon daga bawa haka muke shin shi sai saka ga ba duka mutun daga yana tsalle tsalle shi da karfin shi
kuma kuna iya dukan ka sana'a haka
a sosai ma ku ka sana'a ma wane ku
to shi ko fa ai ko duk wani kunu zaki ga ana dan mahadin sa to shi yana da mahadi
to wato shi kokon ka san ba za ka zauna ka sha koko salla ba ai dole zaka wani abu akwai wani abin da zaka hada da shi kamar dai snacks wake ne zaka sayawa kanka farin wake ka ciccire duk abubuwan da bai da kyau sai ka sa ruwa in ka zuba mishi ruwa ya dan yi laushi ba a cire bayan waken ba a cire bawon shi haka za a bar shi zai dan yi laushi kadan ba wai laushi zai sosai ba laushi dan kadan ne sai ka zo ka nemi dutsenka ka sa tattasinka da attarugunka da albasa sai ka ringa nika
shi
ka kwakwaje shi garas
ka kwakwaje nika
ee to amma ki san injin wani lokacin jin sai ya baka abinda baka ji dadi ba sai ka gama da injin din cha baka san ya nuku sosai dan ba a san ruwa ya mishi yawa idan ka kai nika akai maka nika da tattasi da attarugun ka sai ka sa magi da gishiri ake sawa amma yanzu da yake ido ya bude
akwai shin dadi
kowa na cin magi sai ka dan sa magi tattasinka da attarugunka da albasan ka sai ka zo ka yi shi ka ganshi kamar yadda ake kulikuli nan dai zaka ganshi
ya fadin
ne fadin nan akan ga yi shi a hannunka da manja ake cin wannan da ana so a ganshi yayi ja ya dan sha'awa
sai to ake yi za a zo manjan ne a ciki ko kuwa duka ya mana bai daki daki
manjan ka na kan wuta ka dan sa albasa ya dan taso yayi zafi wannan shi ciccancan din ka riga ka nika akwai tattasai da attarugu da bawon duk ka nika shi wato shine da turanci za a ci mishi high protein high fiber diet tun daga shi bawon ba a cire ba kuma shi wake a turanci protein ne abun da ke gyara jiki ko baka ba to sai ka zo sai ka rinka juya shi kamar yadda za a juya kosai
komai dai na ciki
komai dai na ciki sai ka zo ka nemi ruwanka ka ajiye manjan ka na wuta ka dan sa albasa yana tasowa sai ka sa hannunka ka rinka gyaggyara waken kana yin shi ya zama fallafa kana tabule shi kana tabule shi sai ka sa manjan ka sai ka rinka juya shi a hankali in ruwa ya mishi yawa zai fafashe
wato ba zai zauna a wuri
ba zai zauna a wuri ɗaya ba sai ka bi shi hankali ka juya shi sai ka ga ya fito maka garas in kana cin shi ba kaman kosai ba saboda shi ainihin waken babari ya jiku sosai ba
kuma ga bawon shi
kuma bawon sai ka shi garas kana cin
shi
ba rika shi na gudun sha'awa kana cin shi garas kaman kana cin biskit
kuma kaman kana cin kosan rogo a yanda shi
kaman kosan rogo to ka nemi koko a dinka kana sha kaman ma ni a kamun gaba na yanzu insha wallahi dadi kowa bar gida ya bar shi
wannan da kasana kike to kasana duk wanda mun yanshi ya tsinke ya yi man magana akwai adireshi
to ai shi wannan koko adin da kuma wannan cancadin duk baka tsinin da ya rige ma ya je shashi sai ya aure hudu a can da na fawon kuma sai musu tsaga mu warawara dan kin san mu da maka tsina ba yi mu ne duk wanda ya rige ba ta yi kudi a bashi adireshi ya kira ni to ya tabbata sai aure hudu daga nan Niger
kamar saurare baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin Zahra Aminu Sage sai kuma Julie Lovers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Buhari auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a a sharuwa lafiya kuma ai hutun karshen mako lafiya